hannunka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin, abul qasim muhammad, wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala ashabihi al-muntajibin, wa amma ba'd. Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda, da muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikin su. Da fatar Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira, amin summa amin. Kuma a yau ma, kamar kullum yadda aka saba, ni ne Tijjani Malam Lawal, da magaram zan kasance tare da ku daga farko zuwa ƙarshen shirin na yau, da yarda Allah ayi saurare lafiya. Madalla zan fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 67 a cikin ayoyin karshe a cikin wannan surata Ankabut.
Awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun.
Yanzu wasu ga cewa mu muka sanya musu harami amintacce ba, alhali kuwa ana ta fauce mutane a kewayensa. Shin yanzu sa rika ba da gaskiya da bata, su kuma rika kafircewa ni'imar Allah?
A lokacin da Larabawa ke cikin jahilci, da kuma lokacin jahiliya, da kuma yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙabilu, wasu an kashe su, wasu kuma an kama su da cin su a yaƙi da maida su bayu, sai Allah maɗaukakin sarki ya ba wa birnin Makka aminci da kuma tsaro, da kowa ke girmama wannan gari, kuma babu wani da ke da jarumtar kaiwa wannan gari hari. Babban lamarin da ya faru da kowa ya shiga cikin taitayinsa da hayacinsa, shine abin da ya faru inda babbar rundunar da jarumai ƙarƙashin jagorancin Abrahama akan giwa babba suka nemi kaiwa wannan birni na Makka hari. Amma cikin ikon Allah da ƙudurarsa da kuma mu'jizarsa, ya aiko da wasu tsuntsaye daga sama suka kaiwa maharan da ke cikin rundunar ta Abrahama hari da halaka su. Wannan ayar tana magana ne kai tsaye da mushrikan Makka, da cewa duk da Allah ya yi maku wannan ni'ima babba, da kuma ya sa ku cikin aminci da kuma rayuwa cikin aminci da tsaro, to me yasa kuke bautawa gumaka ne a maimakon ku yi imani da Allah, abin bautawa da gaskiya shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba? Shin wannan aiki naku ba kafircewa ni'imar Allah bane? Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai, tsaro ɗaya daga cikin manyan ni'imomin Allah ne, kuma dole mu gode masa da wannan ni'ima da ya yi mana, da kuma nisanta kanmu da kafircewa ni'imarsa. Abu na biyu, tunatarwa da mutane da ni'imomin Allah kansa kira ne zuwa ga kaɗaita Allah da bauta. Yanzu kuma lokacin da za su mu saurari aya ta 68 a cikin wannan surata Ankabut.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
Ba wanda yafi zalunci kamar wanda ya kaga wa Allah ƙarya, ko kuma ya kareta gaskiya lokacin da ta zo masa. Yanzu ashe babu mazanar kafirai cikin jahannama? Ba shakka akwai.
A bisa al'ada ta dan Adam, zalimci yafi tauyewa mutane haƙin su a rayuwa ta zamantakewa, kamar yadda wani mutum ya ci mutuncin dan uwansa da tauye masa haƙin sa. Wannan cin haƙi ne da kuma zalimci. amma al'ada da koyarwa ta addini bayan toyewa wani haƙinsa cewa zalunci ne, haka kuma yi wa gumaka da wani Allah ba Allah babu ta wani nau'i ne babba na zalunci, na danganta wani Allah da Allah abota, saboda ya haɗa wani da Allah abota kuma shi kanshi wannan zalunci ne a karan kan mutumin, da kuma zalunci ne ga mahalicci da toye haƙƙin mahalicci. Haka ma wani ya ƙaryata manzannin Allah da annabawa da kiran da suka yi da sunan maƙaryata ko ƙaryata saƙon da suka zo da shi, shi ma zalunci ne, kuma an zalunci manzo ko annabin Allah, saboda a maimakon godewa ƙoƙarin da ya yi na nuna mana hanya ta samun tsira duniya da lahira ga mutane baki ɗaya, kuma a maimakon godewa wannan babbar ni'ima sai a kafirce masu da ƙaryata su, to wannan ma babbar zalunci ne. Abu ne a fili ƙarara cewa idan zalunci kan ɗan uwanka mutum zalunci ne, ina kuma zalunci ga mahalicci da kuma manzonsa, don haka an yi wa mai wannan hali babban tanadi na azaba mai raɗaɗi a lahira. Sai dai wani hamzari ba gudu ba, ita shirka iri-iri ce, kuma babbar shirka ita ce bautawa gumaka da bautawa son rai, wasu suna bautawa kuɗi ne, suna bautawa son ransu, wasu kuma ba haka bane ba. To mumuni ya yi hattara da lura kar ya faɗa tarkon shaiɗan na rungumar wasu abubuwa ba Allah ba, a kullum ya kasance mai tsarkin zuciya da kuma niyya. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka: babban zalunci mafi muni shi ne zalunci na al'adu, na ƙaryata maganar gaskiya a maimakon yin riƙo da gaskiya. Abu na biyu, yin ƙari a cikin lamari da ya shafi addini, da sanya son rai da ƙirƙirawa Allah wani abu kan ƙarya, to wannan babban zalunci ne.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah.
Da ƙarshe za mu saurari karatun ayata 69 a cikin wannan sura ta Ankabut.
Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
Waɗanda kuma suka yi jihadi saboda mu, wallahi za mu shiryar da su hanyoyinmu, kuma hakika Allah yana tare da masu kyautatawa.
Wannan aya da muka saurara ita ce aya ta ƙarshe daga cikin jerin ayoyin da ke cikin wannan sura ta Ankabut, kuma tana bayani ne kan jihadi da masu jihadin kan tafarkin Allah, kuma jihadin ya haɗa jihadi kan maƙiyan Allah da addinin Allah da manzansa, da kuma jihadi na ƙoƙarin faɗaɗa addinin Allah da kuma ɗaukaka shi. A al'ada ta addinin Musulunci, shi jihadi ya haɗa jihadi kan maƙiya da ake kira da jihadi na zahiri, sai kuma jihadi na ɓoye na tsarkake zuciya. Shi mutum mumini dole ya yi gwagwarmaya da maƙiya addinin Allah, kuma a shirye yake a kullum ya sadaukar da rai da rayuwarsa kan wannan tafarki. Haka lamarin yake a jihadi da ya shafi tsarkake zuciya da niyya daga ayyuka na haramun da suka saba wa shari'a, yana gwagwarmaya da su ne da hana kansa bin son rai da kuma zuciya. Abinda wannan ayar ke jinjinawa kansa shine jihadi kan tafarkin Allah da neman yardar Allah, ko kan maƙiya addini ne da ɗaukaka addini, amma burinsa ba samun matsayi da shuhura ba ko dukiya a wannan duniya ta hanyar yaƙi ba, shi dai iyaka ya nemi yardar Allah a kullum. Saboda haka abin da ya fi jihadi muhimmanci shi ne ikhlasi da tsarkin zuciya da niyya don Allah. Idan babu ikhlasi a cikin lamari da aka sa son rai a ciki, to gabaki ɗaya aiki da kuma daraja da za a samu da matsayi ba ta da wani amfani, face ma asara ce mutum ya yi kuma da taɓewa duniya da lahira. Idan jihadi da duk wani ƙoƙari kan hanyar Allah, to ya kamata a sa ikhlasi a ciki kamar yadda Allah ke faɗa a cikin wannan ayar yayi wa mai wannan hali alƙawalin shiryar da shi da kuma alƙawalin taimaka masa abu ne da kowa ya sani idan mutun yana son isa ga burinsa sai ya jure wa matsaloli masu yawa da jarabawa iri-iri da kuma himma kana kan abin da ya sa a gaba da kuma samun abin da yake son cimmawa idan yayi hakan karkashin haka ne ma Allah yayi alƙawalin taimaka mana wajen fahimtar wannan hanya da kuma yin galaba kan matsalolin da zamu iya fuskanta a cikin wannan hanya daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko dai Allah yana taimakawa kowa amma kuma mutane masu ikhlasi yana taimaka musu ne taimako na musamman da shari'a ta musamman da kuma shiryar da su abu na biyu duk wani aiki da zamu yi mu sanya kyakkyawar niyya to Allah zai taimaka mana isa ga burinmu kuma yana tare da mu a kullum abu na uku idan mutun ya miƙa wuya tsakaninsa da Allah kan wani aiki da himma kan gaskiya to Allah ba zai daina taimaka masa ba har zuwa ya cimma burinsa da kuma nasara duniya da lahira to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin ne yau a madadin dukan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri ni tijar mallo da magana da shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu